Rahotanni daga jihar Lagos Najeriya na nuna cewa an sako kwamishinan labarai na jihar Alhaji Sani Idris da ƴan bindiga suka yi garkuwa da shi a ranar Lahadin nan da ta gabata. Ko da yake dai gwamnatin jihar Niger ta ce ba ta da tabbacin cewa an sako kwamishinan, to amma mataimaki na musamman ga kwamishinan labaran Malam Iliya Garba ya ce tabbas kwamishinan ya samu ƴanci a cikin daren Alhamis din nan wayewar garin yau Juma'a.
Kuma muna godiya ga Allah da yake ya dawo da rashi. Iyalansa suka ɗauki nauyin komi da komi tare da roƙon Allah. Allah kuma ya amsa addu'a ya fito ba tare da an biya wani biya ba.
Na'am, kana nufin ba a biya kuɗin fansa ba?
Ba a biya kuɗin fansa ba.
Na'am, ka ce iyalansa ne suka yi hidima, kenan ita gwamnati ba ta sa baki cikin lamarin ba kenan?
Gwamnati ta ki sa baki da yake sun ɗauki abunan matsayi cewa su ba za su biya biya ba. Bandit ba wayannan masu garkuwa daga mutane ba. Shi suka haɗa hannu aka yi taro ba Allah, kuma aka samu da mutane suka zo suka shiga aka ya fito lafiya, yanzu kuma yana nan lafiya lau.
A lokacin da na tuntuɓi sakataren gwamnatin jihar Niger Alhaji Ahmad Ibrahim Matane ya ce ba su da masaniya akan sako kwamishinan.
Mu ba mu tabbatar ba domin ƴan uwansu da iyayensu ne suke ta wannan mun yi magana da su mu ji ko abin gaskiya ne.
To kawai yanzu ba ku yi magana da su ba kenan?
Ba mu yi magana da su ba.
Har yanzu a yanzu dai ɗaliban makarantar Islamiyyar Salihu Tanku a jihar Niger sama da 100 na hannun ƴan bindigar na ci gaba da yin garkuwa da su kimanin makonni 10 kenan, dukwa da biyan kuɗi sama da naira miliyan 50 da iyayen yaran suka biya a matsayin kuɗin fansa. Mustapha Nasiru Batari, muryar Amurka daga Mina a Najeriya.